Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin zangon FM din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma suke kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko ka cikin a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Usman Ahmed.
Sai kuma ni Hafsat dan mai soro.
To kamar da aka saba malama Hafsa barka da warhaka.
Yawa.
Kin zo muna magana akan abin da ya shafi nishadi, al'adu da makamantansu. Yau zamu magana ne a game da littafin tarihin shata. Kaje za ku wani littafi wai shi shata ikon Allah wanda wani marubuci Malam Ibrahim shi mai rubuta yawa. To da shi zamu tattauna a yau domin mu ji shin wani littafi ne wannan kuma me littafin ya kunsa, wani darussa ne suke cikin sa.
Gayi kuma muna shakatawa da wasu wakokin marigayi mamman shata, daga baya kuma ku tofa albarkacin bakin ku akan kokarin da kuke kallo na marubutan da ke adana tarihi. Lambar mu ita ce alama tarawa 1202205655.
To kamar yadda muka ce zamu tattauna da marubucin shi wannan littafi wato Malam Ibrahim Shemi. To amma kafin sannan zamu shakata ne da ɗaya daga cikin wakokin marigayi mamman shata. Ɗaya daga cikin waƙoƙin marigayi da ci a mamman shata Katsina kenan, wanda kuma kai tsaye kamar yadda muka ce za mu tattauna da Malam Ibrahim Shemi. Mun samu mun tattauna da shi ɗin game da wannan littafi mai suna Shata Ikon Allah, wanda a yau ɗin aka sake shi. Bari mu ji yadda muka yi da shi. Da farko wa muke magana, mai sunanka?
Na'am, assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Shebe, ni ne marubuci kuma ɗan jarida wanda ya rubuta littafi mai suna Shata Ikon Allah, wanda ke shine tarihin Alhaji Muhammad Shata wanda ya fito a yau ranar Juma'a din nan.
Malam Ibrahim Shemi, muna son mu san menene wannan littafi, kuma Shata Ikon Allah din nan da ka rubuta yaya aka yi? Zaka iya gaya mana wani abu akai na yanda ka faro da yanda aka tsaya yanzu har aka gama cewa an sake masa wasu tsare-tsaren da mutane suke shauƙin ganin wannan littafin?
Wato tun a shekara ta 2006, wato shekara 12 yanzu kenan, akwai littafi wanda muka fitar mai suna Shata Ikon Allah wanda ni na rubuta, amma kuma akwai gudunmuwa ta wasu mutum uku. To bayan an kaddara da littafin ya fita, sai muka shawara cewa mu haɗu mu sake duban sa, mu sake rubuta shi da sauransu. To amma sai haka mata samu ba sauran kowa kama gaban sa, wani ma ya dauke wannan littafi ya je badala shi nasa ya fito da wani. To shine ni kuma sai na kudura ne cewa sai na tabbatar da cewa wannan littafi an fito da shi.
To yanzu kamar wani darasa ne a cikin wannan littafin naka wanda mawaƙan da nan yanzu za su iya dauka?
To darasan gaskiya sai da dauke su daga idayo ita kanta rayuwar shi Alhaji Muhammad Shata. Wato kowa ya san mutum ne, an fi sani shi a matsayin mawaƙi. To amma kuma akwai abubuwa da yawa da yi waɗanda ba na waƙa ba ne. Shata ɗan siyasa ne, babban ɗan siyasa, domin wanda za a ce ya zama shugaban jam'iyya a ƙaramar hukuma ko a ƙananan hukumomi. Gaskiya babban ɗan siyasa ne. Shata babban manomi ne. Shata babban ɗan kasuwa ne, saboda ya yi kasuwanci. Saboda haka za a ɗaukar darasi daga nan cewa kada mawaƙa su dogara ga ita kanta waƙa ita kaɗai su ce ita ce za su yi, musamman abinda ake gani kamar roƙo ne da sauransu. Su ya kasance suna haɗawa da waɗansu na'o'i. Bayan haka ta ɓangaren iyali, Shata cikakken mutum ne wanda yake da iyali, yana da gida, yana da matansa, yana da ƴaƴansa, kuma ya rike su ya kyautata musu. Sannan mutum ne wanda yake ya zauna lafiya da maƙota sa, ya kuma taimaki jama'a, domin kowa ya sani makotansa yakan taimaki jama'a, yakan taimaki mutane na nesa ma. Misali, akwai mutane da yawan gaske wanda Shata ya biya musu kuɗi suka je aikin haji suka dawo, akwai mutane da ya ba su kuɗi suka jajare, akwai direbobi waɗanda ya sai musu mota ma saboda su ci gaba da sana'ar su ta tuki. Ɗaya daga cikin su shine Alhaji Mamada Dan Sambo, wanda Shata ke iya waƙe din nan. Shata ta sai masa mota. Akwai Alhaji Auri Gimba, wani mahauci a Zaria, wanda shi ma waƙa sa fitacciya ce. Shata ta taimaka musu. To irin waɗannan mutanen suna da yawan gaske. Darasi ne wannan ni a gani na, cewa idan Allah ya taimake ka, to kai ma ka taimaki jama'a. Sannan in za a dauki darasi daga wannan littafi, darasin da zan ce ya kamata a dauka shine, Shata dai mawaƙi ne. A lokacin da fara tunanin rubutu akan rayuwarsa, da yawa mutane suna ganin dan me zaka rubutu kan wani mawaƙi kawai. To amma mutum ne mai basira, mai fasaha. Ya kamata mutane su dauki burukan su da alƙalaman su bazama wajen rubuta tarihin mutane wanda suka fice ko suka bada wata gudunmuwa ko suka wani abu na azo a gani. Wato mutanen nan ba dole sai mawaka ba. Mawakan ma akwai su da yawa waɗanda ba a yi tarihin su ba. To ai akwai malamai, akwai ƴan siyasa da sauran shugabannin jama'a, akwai sarakuna, akwai ƴan jarida, akwai manoma, fitattu da sauran masana'o'i. Akwai ma waɗanda sun yi abu amma ba a ma sun yi ba. mutum ya zakulo ya rubuta ko da ba littafi kai ba ka dai rubuta akwai hanyoyi na zamani da yawa da za a taskace tarihi irin waɗannan mutanen saboda tanan mutane ɗan baya da ma na yanzu za su iya koyon darussa daga rayuwar irin waɗannan mutane ina ga shine ni babban darasi da yake gani da ya kamata a dauka daga fito da littafi irin wannan
to yanzu ba mu labari ko kuma in ce bayyana mana wannan sabon littafin da ka saki ingantawa na mamman shata din me ya kunsa menene sababbi a ciki menene mutane za su tsammanin gani yaya abin yake kai mana bayani muji
to tunda farko dai a wancan da muka yi na farko akwai kurakurai da sai bayan da littafin ya fito muka gansu kuma waɗannan kurakurai an ci gaba da yada su domin ko shi wanda nake maka ya dauki wancan littafin ya saki ya badala shi ya fito da wani ya dauki saboda waɗancan bayanan ya fito gara da su ya fito da waɗannan kurakuran a cikin nasa din da ya fito da shi bari mu aka misali kuskure babba da ake yi game da salsalar shi kanshi a rajin mashata da ake cewa ta bangaren uwa shi fulata barna ne ko fulaci ne ta bangaren uwa ta bangaren uba an ce dama ba fulaci ne wanda ya hakare ta bangaren uwa an ce ba fulaci ne mahaifiyarsa daga garin Tofa ba fulata na ce to kaga wannan kuskure ne don ba ba fulata na bace ba ni da na tafi na tafi har gidan su ita mahaifiyar tasa na hadu da ƴan uwan nata muka zauna da su maza da mata muka tattauna da su a cikin gidajen nasu sai na gano cewa ai ba fulani bane dan cewa suka yi a mun ba fulani bane mun bare ne domin kakan nasu wanda ya taso daga can bangaren jihar Borno ya zo Tofa ya zauna ba barbare ne ba fulatani bane kowa san barbare daban ba fulatani daban kowa da yarensa da al'adarsa da komai kaga wannan kuskure ne idan aka ci gaba da cewa shata ta bangaren mahaifiyarsa ba fulatani ne wannan kenan sannan a cikin wannan littafi wato irin wannan kurakuran akwai su wanda aka gyara akwai kuma bayane masu dimbin yawa na salsalar tasa tun daga farko kai har zuwa ƙarshen rayuwarsa waɗanda babu a wancan na farkon a wannan aka gano su aka zuba su a ciki domin na ƙarin hirarraki da mutane waɗanda ya kamata dama a yi magana da su a wancan lokacin ba a samu ganin su ba an ji ta bakin su an ƙara yawa littafin bangaren hotuna ma kaga a wancan karan hotunan da aka saka ba su kai wurin da ke cikin wannan ba ko wajen ɗabi ɗin a wancan karan na yi ƙoƙari na saka shafuka masu kala kaman guda shida haka amma wannan shafi wajen 32 masu kala wanda suke ɗauke da hotuna wajen 90 ko sama da 90 wanda suka fito da kala sannan a wajen ƙarshe ɗin akwai ƙarin bayanai da aka yi kamar akwai abin da ake kira bishiyar salsala ta mutum wanda za a nuna tun daga tsatsan shi har zuwa yanzu da ƴaƴan da ya fara da jikoki da sauransu to wannan akwai hatta hotuna na iyalin shata din waɗanda ba a taɓa ganin wasu hotunan ba akwai a wannan bari mu aka misali akwai ɗiyar shata ma wadda mu ba mu san cewa shata ƴaƴa 24 ya haifa a rayuwarsa ba mun ɗauka 23 ne sai a wannan ƙarin binciken da na yi na gano cewa ai akwai wata guda ɗaya wadda ta rasu wanda ba a yi magana ta ba a wancan karin duk da yake kuma an hira da mahaifiyarta sai a yanzu to waɗannan suna daga cikin abubuwan da suka sa littafin ma maimakon shafi 500 da wani abu wancan na farko wannan sai da ya haura shafi 1000 amma na zo na ƙara masa faɗi da girma ya dawo shafi 921
Muhammad da kai ya zama birni uban bukin na Musa.
Ɗaya daga cikin wakokin da ya shatar kenan har ila yau ga kuma ci gaban yanda na ci gaba da tambayar Ibrahim Shehu.
Yaya za a yi zagaya ko ina lungu da saƙo a Najeriya ko a duniya? Wani tanadi kai masa a matsayinka na mawallafi kuma ɗan jarida ne ka san irin wannan abubuwa?
Akwai wurare da yawa da muka lissafa ni da masu taimaka min wajen ya za a sayar da shi din, kuma ya zuwa yanzu mun yada shi an kai shi Kano an kai Katsina an kai Abuja an kai Kaduna da sauransu sannan sauran wurare inda ba za mu iya kaiwa ba ko ba mu da wani a can mun buga lambobin waya da za a iya kira mu a ce ana bukata idan mutum yana bukata to za a iya tura masa magana yake da kai koyo din nan akwai wadanda aka tura musu zuwa Gombe da Bauchi wanda ta waya suka turo akwai wanda ya aiko daga jihar Zamfara ta waya ya turo shi ma an tura masa so da haka akwai wurare irin waɗannan da ake sayarwa amma ta bangaren hanyoyi na zamani misali kamar Amazon da ka ambata wannan gaskiya ba mu kai ga wannan matsayin ba kuma wannan nake son faɗa maka shine kofi litafin da aka buga ba wasu masu yawa bane da za su ishi ko ina domin magana ce ta kuɗi wanda ba mu da ƙarfin da za mu irin wannan amma insha Allah idan hanya ta bude mu ga za mu iya za mu ci gaba kuma dabarar da muka shi ne ta hanyar ana sai da wannan to ana sake ci gaba da buga shi har sai an samu inda aka samu matsaya cewar yanzu bukata ko masu bukata sun dan ragu saboda ka sai a bar wanda ke kantunan sai da litafai su nema kamar wurare ka irin su Arewa House da gidajen sai da litafai na jami'o'i kamar a Bayero University da sauransu
a daga ƙarshe wani kira za ka yi wa marubuta masu tasowa duba da yadda kila yanzu ba su mai da hankali akan irin wannan abubuwa ba sai dai kila yan rubuce-rubucen da kawai kuɗi zai kawo sannan kuma wace shawara kake da ita ga su makaranta irin wannan littattafai
to shi rubutu dai sha'awa ne matasan mai yawanci sun fi mai da hankali wajen rubuta littattafai na hikaya wato kamar labarai haka kuma yawanci jigon za ka ga soyayya ne an fi mai da hankali a nan shawara da zan bada ita ce idan mutum yana da sha'awar tarihin mutane to ka zauna kai tunanin wani mutum wanda ya kamata a rubuta tarihin rayuwarsa kuma kai abin nan ba da tunanin cewar kana so wai ka samu kuɗi bane in kai a'a kana yi ne saboda tarihi dan ka taskace rayuwar wannan mutum wanda yan baya za su yi koyi da abin da suka karanta na biyu idan za a aikin sai a yi shi mai inganci a tabbatar cewar an kashe kuɗi bakin gurgudu an kai matsayin da harkar dabi ya kai a wannan zamani namu ba ka ce ba da kai shi kawai saboda saukin kuɗi ba sannan kamar yadda na faɗa akwai kafofi na zamani za ka iya buɗe website wato gidan yana inda za ka iya tara wasu bayanan ko da baka da kuɗi na buga littafi kana iya buɗe wani gidan yana inda za ka iya ba da tarihin wanda kake son ka ba tarihin rayuwarsa kai wannan ne a idan a ƙaru ba wai idan ka samu kuɗi ba wannan shi ne su kuma masu karatu shawarar da zan bayar ita ce idan har aka samu wani wanda ya kokari ya rubutu ba kawai na tarihin mutum ba ko da na hikaya din ne a bashi goyen baya ta hanyar a saya a karanta ko wato idan na sayarwa ne in kuma na sayarwa bane a karanta din a same shi a karanta dan a samu karuwa kuma a nuna an karanta din ta hanyar yin magana a gidajen jaridu da gidajen radio da television da kuma na social media da sauransu
mun gode sai wani lokaci kuma Malam Ibrahim Shehu
to madalla na gode Malam Usman
to yanzu kuma sai mu ji ta bakin ku akan yadda kuke kallon marubutan da ke adana tarihi lambar da za a kira ita ce alama tarawa 1202205655
to ga wani
ma amanta kuma saka alama tarawa a farkon lambar kafin a kira
haka ga wani ma daga Yobe assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to barka da warhaka daga Yobe da muke magana
kai sai kana magana da Ibrahim ne azurfa na irawa ina kira ku daga garin Namatu yankin Najeriya
to Ibrahim ga takuranka ce Ibrahim shi mu an gama mun gama tattauna dazu da shi muna son mu ji menene alfanu yanda kuke ganin adana tarihi irin wannan da marubuta ke yi misali ko kuma bukatar samun
haka to babu shakka marubuta suna bada gudunmuwa 100% wajen adana tarihi saboda idan ka duba kamar waka da kuka saka na da babban shata duka wakokin sa yana tabbawan tarihin rayuwa da kuma ma har mana karin ilimi da ake da sauransu na matakiwa
to bayan wannan su kansu masu rubutun fa su kansu masu rubutun fa
in ba kamar irin su Aminu Ana ba
wani gaskiya sun fi shine nace su kuma masu rubuta saurara kai ji Malam Ibrahim kana ji na
duka abubuwan da suke bayyana din
ai Malam Ibrahim baya ji baya gani to bari mu je wannan wani ne akan layi shi mai tambayar assalamu alaikum
Yawa barka dai.
To kuna tare da Musa Hadran Asuba ta shine sako da magaram
daga ina. Okay, to.
To Musa Hadran Asuba muna jin ka wani mu muna son ai magana ne akan ba wai maganar mu akan ba masu adana tarihi. Masu irin wannan rubuce-rubucen kamar hira da muka da Ibrahim Shema da ya rubuta wannan littafin nan shata ikon Allah.
To a gaskiyar lamari Malam Usman in ga muku gaskiya abin da ya sa yau na jarfe ku a cikin wannan shiri na ku kasancewa da za ku samu kamar wata jibi gujimriya ta ba ko sako na ba.
Shine ai haka tobe wani abu tunda ka shigo. Karkacin ya lokacin.
To mun gode Musa Hadar.
To mun gode mun ji murya kamar gode.
Yanzu kuma kamar ga kiran yana daga Bauchi. Wa alaikum assalam.
Yawa
ai
Usman Ahmad Kabara da Daula sannun ku da kokari.
Ni da Hafsat dan mai surace. Eh yawa.
Yawa don kuna magana da Kadora Digaga dan Fulani waje da daga cikin jahungiyar Dalkairi muka zo mu furecin jahar Bauchi.
Da Dalkairi muka kaje ka.
Eh do da farko ina muku fata alkhairi kasancewa kati na ya sauka da yawa ina muku fata alkhairi da fatan za ku tashi lafiya.
To mun da maka fata alheri.
Gode Kadora Digaga. To ga daga Kaduna assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Barka da warhaka da muke magana daga Kaduna.
To kuna magana da Sabo Kima ne daga nan mararraban jos Kaduna Najeriya.
To me zaka ce a game da marubuta da ke rubuce-rubuce dan adana tarihi?
Shi musamman shi Ibrahim Sheme gaskiya da yake ina yawan karanta jarida ta Aminiya ina ganin rubuce-rubucen shi gaskiya yana kokari. Kuma musamman adana irin wannan bayanai na tarihi musamman ga mawaka waɗanda suka yi bice suka inganta al'ada musamman ta Hausawa. To gaskiya abu ne mai kyau domin an baya su taso su ma su karanta su ga yadda abubuwan suke.
Haka ne. To mun gode sosai a gaida mutanen Kaduna gaba daya. Yawa. To abinda muke son kenan mu ji menene ajiye tarihi yake da shi, menene in suka yi za su ajiye shi kamar yadda ya ce ƴan baya za su zo su karanta shi ne babban muhimmancin abu. To ga wannan.
To ga wannan daga Gombe. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Da wa muke magana?
Sunana Muhammad Alu.
To muna jin ka.
Sannu. A gaskiya wannan abun da ya yi kyau kuma Najeriya mutane mu gane cewa ba kome ne ake yi don a samu ba.
Don samun kuɗi ba.
To wannan abun shi ya jiwa ƙasar shi hana ta zuwa ko ina.
Kowa kuɗi yake kallo.
Da wanda yake mulki, da wanda zai zo mulki, da wanda ko ta'aziyya aka zo maka ana jira ka bada wani abu.
Gaskiya.
To wannan tunani in bai fita a rayuwarmu ba wallahi ba inda za mu je. Buhari ma ihunka banza yake yi.
Wato sai mun gyara halinmu kake nufi.
Yawwa, mu cire tunaninmu akan sai an samu.
Ne abu dan
dan amfani. Da integrity shine a gaba.
To mun gode sosai a nan Gombe.
Yawwa, thank you.
Salamu alaikum wa alaikum assalam. Gaskiya yayi magana ba.
Yayi magana gaskiya ni ma abun da yayi tayi ma'ana
ma. Eh magana da akan shema da yake ba maganan kuɗi bane, magana ne na adana tarihi. Magana ne na me za a bar mu ƴan baya da sauransu, to shine magana da yake ba.
Eh
ba kowa
shi. Ba wai kowa yace shi kawai zai rubutu saboda ya samu kuɗi ba, a wannan zai kawo kuɗi, wannan ba zai kawo. Kaga sai dai shekara nawa yana rubuta.
Shine a shekara
da ake kuɗi ke nema, da kwana uku ma ya rubuta kuma.
Shine ai gaskiya ne. To Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya sa kowa ya amfana da abin da muka yi magana. Anan zamu tattara ina mu namu, sai dai fatan ai hutun karshen mako lafiya wanda ta taya ni gabatarwa.
Hafsat dan me so.
Sai kuma shi ma kanshi Muhammad, wato barka da shigowa Muhammad, sai Allah ya kai mu kuma sai wani makon Allah ya kai mu.
Ba ruwan sa a yau da malalaci, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.